This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Hawa Sharif ce tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a safiyar yau Juma'a ta babbar rana 7 ga watan Fabrairu shekarar 2025. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Aisha da kanin labarai.
To Hawa, hukumomin baitul malin Amurka sun sanar da wasu sabbin takunkuman da suka kakabawa masana'antar man Iran jiya Alhamis. Kasar China ta shigar da korafi kungiyar kasuwanci ta duniya, inda take zargin Amurka da yin wasu zarge-zarge marasa tushe a game da rawar da China take takawa akan cinikin kwayar fentanyl. Amurka tana da alhakin kare tsibirin Panama har idan aka kai mata hari, inji sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio.
Kanin labaran kenan. A bangaren rahotannin za ku je da gwamnatin Niger. Taba 'yan gudun hijirar Najeriya da wasu ƙasashe 860 cikakkun takardun izinin zama a ƙasar.
Wanga takara da ake basu za ta basu yancin zama a cikin wannan ƙasa ta mu yanda muke harkokinmu na yau da kullum mu 'yan ƙasa.
Za kuma a ji cewa duk da nasarar da jami'an sojin Najeriya ke cewa suna samu a yaƙi da matsalolin rashin tsaro a ƙasar, har yanzu mutane na fuskantar ayyukan 'yan bindiga a wasu sassan arewacin ƙasar da dama.
Ya ce yanzu haka suna kai farmaki babu ƙyanƙyautawa a sabon birni da Isa.
Sai a biyo mu domin jin ƙarin bayani akan waɗannan da ma sauran rahotanni da ke tafe. Muna kuma tafa da shirin manuniya, to amma kafin nan sai a gyara zama a saurari kashin farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, da fatan an waye gari lafiya. Ga labaran duniya. Hukumomin baitul malin Amurka sun sanar da wasu sabbin takunkuman da suka kakabawa masana'antar man kasar Iran jiya Alhamis, da nufin kassara abokan hulɗarta na kasashen waje masu taimaka mata wajen fitar da miliyoyin gangar man Iran zuwa China. Cikin wata sanarwa, ofishin da ke da alhakin sa ido akan kadarorin kasashen waje a ma'aikatar baitul malin da ake ayyana shi da OFAC a takaice, ya ce kamfanin Cipher mai samar da makamashi da zimmar batar da sauin inda dakarun tsaron Iran suke fitar da man. Takunkumin ya hada da kamfanoni da wasu ɗaiɗaikun mutane a China, India da haɗaɗɗiyar daular Larabawa da kuma wasu jiragen ruwa. Ofishin OFAC ya ce kamfanin Cipher mai samar da makamashi da kamfanoni masu ƙawance da shi masu aiki ƙarƙashin AFGS suna amfani da wasu dabaru na yaudara da suka hada da amfani da takardun kamfanonin jiragen ruwa na bogi don badda sauin asalin man daga Iran, sannan yayi safarar shi ga wasu masu saye da suka hada da China. Fadar White House jiya Alhamis ta ce tana bibiyar wani korafin da China ta shigar a kungiyar kasuwanci ta duniya WTO mai zargin Amurka da yin wasu zarge-zarge marasa tushe a game da rawar da China take takawa akan cinikin muganyar kwayar fentanyl da take dogaro da shi a matsayin dalilinta na lafta makayakin China haraji. A ranar Laraba ne aka shigar da karar, wuni ɗaya bayan da shugaban Amurka Donald Trump ya ƙara lafta harajin kashi 10 akan kayayyakin ƙasar China. Fadar White House ta ce manufar sabbin harajin da aka lafta ma kayayyakin China ɗin ita ce don a daƙile hanyar da ake shigo da ƙwayar fentanyl mai hana jin raɗaɗin ciwo da sauran sinadaran da ake haɗa ta da su. China ta ce ita ma za ta lafta wa kayayyakin Amurka harajin kaso 15% a matsayin martani daga ranar 10 ga watan Fabrairu, wanda zai shafi kayayyakin Amurka kamar kol da iskar gas da take shigar da su China, sannan harajin kaso 10 akan man fetur, kayayyakin aikin gona, motoci masu fitar da gurɓatacciyar iska da motocin a kurukura na pickup. Nan take kasar ta sanya takunkumai akan wasu kayayyaki da aka fitar da su a bangaren ma'adanan ƙasa, sannan ta kaddamar da wani bincike akan rashin aminci akan babban kamfanin fasahar Amurka Google. Amurka tana da alhakin alkawarin kare tsibirin Panama har idan aka kai mata hari, inji sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio jiya Alhamis. a daidai lokacin da ake cikin yanayin rudani akan abin da Panama ta ayyana da ƙarya a game da ko jirgin ruwan sojan ruwan Amurka zai iya shigewa ta tsibirin Panama kyauta ko a'a. Yace abin ban mamaki ne cewa wai sai mun biya kuɗi kafin mu ratsa ta yankin da muke da alhakin bashi kariya da tsaro idan ya shiga yanayin tashin hankali. Waɗannan su ne abin da muke tsammani. An fahimce su sosai a zaman tattaunawar da muka yi. Abin da Rubio ya faɗa kenan yayin wani taron manema labarai a Santo Domingo, babban birnin jamhuriyar Dominican, ya gana da shugaban Panama, Jose Raul Mulinho, a birnin Panama a ranar Lahadi. Rubio yana nufin wata yarjejeniyar da Amurka da Panama suka rattabawa hannu a shekarar 1977. Babban jami'in diplomasiyar Amurka ya faɗa ma manema labarai cewa duk da cewa yana mutunta zaɓaɓɓiyar gwamnatin Panama ƙarƙashin tsarin demokuraɗiyya, sannan ya amince da cewa akwai tsarin doka da tsare-tsaren da ya kamata a bi. Sharuɗan yarjejeniyar sun nuna cewa dakarun tsaron Amurka ne za su tabbatar da dokar, musamman ma sojojin ruwan Amurka. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kaɗan Aisha Ma'azu za ta sake shigowa da cigaban labaran duniya. Shirin zai ɗauko sahu ne daga jamhuriyar Nijar, inda gwamnatin sojin ƙasar ƙarƙashin ikon Janar Abdulrahman Tchiani ta ba 'yan gudun hijirar Najeriya da wasu ƙasashe 860 takardun izinin zama a cikin ƙasar. Bayan matakin da gwamnatin mulkin sojin ƙasar ta ɗauka na haramtawa 'yan ƙasashen waje shiga ƙasar ba tare da takardu ba. Daga birnin Agadez ga wakilin Muhammad Mahmud da cikakken rahoto.
Basu waɗannan takardun ya biyo bayan wani zama na tantance takardunsu da kwamitin da ke da alhakin yin aikin tantance takardun 'yan gudun hijira ya gudanar, inda kwamitin ya amince da buƙatar a baiwa 'yan gudun hijira da suka fito daga Najeriya da kuma Sudan da wasu 'yan ƙasashen Afirka ta tsakiya 860 takardun da za su basu damar zaunawa ƙasar cikin 'yanci da walwala. Mammalai Ibrahim, daraktan ma'aikatar kula da takardu da kuma 'yan gudun hijira.
Wannan takarda da ake basu kamar za ta basu incin zama a cikin wannan ƙasa ta mu, kamar yanda muke harkokinmu na yau da kullum mu 'yan ƙasa. Ita ma ga takarda daga tsara an baka ita, ka kuma kamar dinga duka wani abu da ɗan ƙasa zai alkaci zabe ne dai ba hace ba, zaka ko ka fito ɗan takara. Amma dai duk wani harka ka zaka yi, ka kai ka je boko ne, ka kai iyanka boko ne, ka sa su wani harka zuwa likita ne, wani zarga-zargar ka, wani kasuwancin ka, babu tsangwama, komi zaka iya yi. Kamar dai ga ka kai ma ɗan ƙasa ne, komi da komi kana yi. Ɗan ƙasa 25 ce, amma dai akasari 'yan Najeriya sun yawa da kuma 'yan Sudan suke. Su 860 ne a zuma su, ita wanda suke nan santar wannan namu na Agadez.
Yan gudun hijirar da suka samu wannan matsayin daga gwamnatin Nijar sun kasance a cikin rukunin yan gudun hijirar da makomarsu a ƙasashensu na asali ke tattare da rashin tabbas. Nasiru Salihu wani yan gudun hijira ne da ya fito daga Zamfara, yana daga cikin wanda aka baiwa takardun.
Ina ɗaya daga cikin wanda hukumar Nijar ta bamu wannan takarda don mu zauna lafiya. To wannan kuma kaga samun takarda irin wannan ai alheri ne. Mu mutanen Zamfara ne wanda tashin hankali na Zamfara ya koro mu muka zo Nijar ko muna zauna lafiya. Ga mu muna da shekara huɗu ma mun kurare na biyar.
Wasu yan gudun hijirar da basu mallaki takardun ba sun soki yadda ake jan kafa wajen tantance takardunsu. Yambi Mako wani yan gudun hijira daga Kamaru cewa yayi. Mun kosa game da yadda tsarin tantancewa ke gudana. Yau mun shafe tsawon lokaci a nan. A halin da muke ciki a yanzu tamkar ba mu da wata ƙasa ne. Da haka muna kira gwamnatin Nijar da masu tallafawa da su gaggauta samar mana da mafita, duba da irin yanayin rayuwa da muka shiga. Yanzu haka dai gwamnatin zai ci gaba da nazartar wasu ƙarin yan gudun hijirar da za a baiwa takardu. Wannan dai na zuwa ne bayan da a watan da ya gabata gwamnatin Nijar ta sanar da haramtawa 'yan ƙasashen ƙetare shiga ƙasar ba tare da sun mallaki wasu takardu ba.
Wanda ba su samu takarda duk lokacin da za a yi zama na wannan commission din mai tantancewa ya kamata ba, da ko takardunsu ana nan gadi ba. Abin lokaci zuwa lokaci ne, ba kullum ba ne majalisa take zama, sai lokacin da shugabanta ya kira ya zamanta. Ba na mai da ko sabon doka ta wato duk ɗan wanda ba ɗan ƙasa ba ya mallaki takardu. To su ma an ga su ma suna cikin wannan rukunin nan, kamar suna zama ne a watsi a cikin ƙasa ba a cikin ka'ida ba. Kenan wannan dole su gyara takardunsu su zamna ko kuma mu huda su cikin ƙasa.
Ƙasar Nijar dai yanzu haka na karɓar dubban 'yan gudun hijira da ƙasashen Afirka da na Asiya, wanda ta rarraba a cikin jihohi biyar na ƙasar ciki har da jihar Agadez.
Habib Mahmud, muryar Amurka daga Agadez, jamhuriyar Nijar.
To Madalla, an gaida Hamid Mahmud da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Ana kuma iya sauraron shirye-shiryen da suka gabata a shafukanmu na yanar sadarwar Facebook, X da Instagram. Ga Aisha da cigaban labaran duniya.
Beijing ta jima tana sukar hukumar Amurka mai tallafawa kasashen waje wajen da gwamnatin Trump ta rufe rana tsaka. Sai dai yayin da shirye-shiryen USAID ke kawo ƙarshe, shin Beijing za ta yi amfani da wannan dama don ta yi ƙoƙarin maye gurbin da Amurka ta bari? Wasu masu sharhi sun ce duk da cewa China tana so ta cike wannan gurbin, matsalolin tattalin arzikin da take fama da su za su iya taka mata burki. Sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio, wanda yanzu yake zaman muƙaddashin daraktan hukumar raya ƙasashen ƙetaren USAID, ya ce zai tabbatar da cewa ayyukan hukumar sun dace da manufofin sabon gwamnatin Amurka. Waɗannan kuɗaɗen na masu biyan haraji ne, kuma haƙƙinmu ne mu tabbatar musu cewa duk dalar da muke kashewa a waje ana kashe su akan abubuwan da suke ciyar da manufofinmu gaba. Abin da ya faɗa wa manema labarai kenan a yayin da ya kai ziyarar aiki El Salvador da farkon makon nan. A ƙarshen watan jiya ne wa'adin ficewar ƙasashen nan uku na yankin yammacin Afirka waɗanda suke ƙarƙashin mulkin soji daga ƙungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ECOWAS ya cika, duk da ƙarin watanni 6 da ƙungiyar da ta ba su domin su dawo a ci gaba da tafiya da su, amma suka hau kujerar naƙi. Ficewar ƙasashen zai shafi fannoni daban-daban masu mahimmanci, kama daga batun hulɗar kasuwanci, zirga-zirga tsakanin kan iyakokin ƙasashen da kuma uwa uba batun kuɗin ƙasar da sefa, wanda ƙasar Faransa a take sarrafawa a ƙasarta. Wata hira da Hawwa Sharif ta yi da mai sharhi kan al'amuran duniya a Niger, Dr. Nafiu Wada, akan ko akwai yiwuwar waɗannan ƙasashe na AES za su koma cikin dangi nan gaba, sai ya kada baki ya ce:
Abinda nake so mutane su gane cewa wannan kasashen uku, musamman kasar Niger, tunda yin alaka ce tsakanin Niger da Najeriya babu matsala ko guda. Umma tsakanin shugabanci ne ba wani matsala ba ne babba ke da akwai, amma ita ECOWAS kama salon tahiyyarta ne ya kamata ta canza. Tunda su wannan kasashen suna gani kamar Faransa ita take ga ECOWAS abinda za ta yi, alhali kuma ECOWAS kasa ce ta Afirka, musamman ta Afirka ta yamma, wadda wannan kasashen uku suke ciki, cewa Niger, Mali da Burkina Faso.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yanzu kuma sai Sokoto birnin Shehu a arewacin Najeriya, inda wakilinmu a can Muhammad Nasir ya shaida mana cewa duk da nasarar da jami'an sojin Najeriya ke cewa suna samu a yaƙi da matsalolin rashin tsaro a Najeriya, har yanzu a wasu yankunan mutane ba su rabu da bukar ba, domin kuwa suna ci gaba da fuskantar ta'addancin 'yan bindiga, inda ko a jiya Alhamis 'yan bindiga suka yi garkuwa da masallata da limaminsu a lokacin da suke sallar asubahi a wani masallaci a jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya.
Yankin sabon birni da ke gabacin Sokoto na daga cikin yankunan da matsalar rashin tsaro ta yi kaka gida a arewa maso yammacin Najeriya, kuma yanzu haka yana daga cikin wuraren da sojoji ke fafatawa da 'yan bindiga, kamar yadda babban kwamandan yanki na 8 na rundunar sojin Najeriya da ke da hedkwata a Sokoto, Manjojin Ibi Kulle a Jose ya tabbatar.
Currently we are conducting massive operations in Sabon Birni and Isa, trying to push them down.
Ya ce yanzu haka suna kai farmaki babu kyakkyautawa a Sabon Birni da Isa, kuma sun tarwatsa sansanonin 'yan bindiga da yawa. Suna samun galaba tare da haɗin gwiwar aiki da suke yi da sojojin sama. To sai dai hakan bai hana 'yan bindiga samun sa'a suna mamayar mutane ba, suna cin zarafinsu tamkar yadda suka saba a baya. Abin da ke ƙara tabbatar da hakan shine harin da 'yan bindiga suka kai a garin Bauchi da ke gabashin Sabon Birni, inda suka tarar da jama'a suna sallah a masallaci, suka kai musu farmaki, kamar yadda wani mutumin yankin na Sabon Birni ya bayyana.
Da subahin din safe Alhamis, inda maharadin suka zo a mashina da dama, suka zo mutanen kauyen na garin Bauchi suna cikin sallar subahin kenan, suka zo suka rufe kuhi suka kwashi mutum sama ga 15. Bayan da makwarkin baya sun shiga sun zo sun same su babu ba kadan, suka kama ba su kashi. Dama can harko akwai sasanci tsakaninsu, domin suna azamus kudin fansar garinsu su biya. sai dai ba za su dauki kowa ba, kuma koda sun dauki dan garin inda aka koda an je daba da shi ne inda dan garin Bauchi ne, to daga baya za su sako shi.
Shi ma dan majalisa mai kaltar mutane yake a majalisar dokoki ta jihar Sokoto, Sa'idu Ibrahim Nenu, ya ce lalle an kai hari kuma an dauki masallata.
Gaskiya ne an dauki mutum goma a nan garin Bauchi, mutum goma a da biman suna sallarsa ne a gargada mutanen da a ciki suka gudu a gargada goma.
Sai dai a ce dan majalisar lokacin da muharan suka je garin yayin kokarin kama masallatan, sojojin da ke taka tsaba suka ji hayaniya ta yi yawa, suka yunkura domin su kawo dauki abin da ya saba rayin suka arce da mutane goma, yayin da sauran jama'a suka tsere. Mutanen yankin sun bayyana cewa wannan fada da sojoji ke yi da yan bindigar tamkar kararura wata ta'addancin yan bindiga yake yi a wasu wurare.
To tamkar dai an takulo tsule dodo ne wanda yanzu haka suna dauka, bayan dauka sun kazo satin da gabata masu zo sun ba mutane kashi, to shine yanzu da sabai kuma suka zo dauki mutum sama ga 15 yanzu haka kuma yana hannun su.
Fuladin nan sun ka hidawo, babu inda ba su ga sun ka ba mutane kashi ba, don obanku sojoji sun shigo kuna jin dadi kuna manna, to na sojoji suke don obanku su ta sojojin gamo don obanku kashi sun ka taba mutane maza da mata kashi na kwansu an fa mutum kwance.
Tuni mazauna yankunan da ke fama da matsalolin rashin tsaro da masu sharhi akan lamarin tsaro sun jima suna bayar da shawarwari na cewa idan ana faɗa da yan bindiga a riƙa dagewa, kar a ja baya a bar baya da kura, kamar abin da ke faruwa yanzu a wasu yankuna na arewacin Najeriya. Duk kokarin da ne domin ji daga bakin jami'an tsaro abin ya ci tura. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
A gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto. Kada dai a shagala, ana sauraron shirin ne daga nan birnin Washington DC kan mitoci 16.25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar za a iya sauraron mu ne a tashar mata VOA Africa a kan mita 200.5. Ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Ci gaba da takunta mu gaman tattake guri tsakanin kwamitocin majalisar tarayyar Najeriya da kuma jami'an gwamnatin da ke kare kasafi.
Don me wani bloody appointee wanda gobe shugaban kasa zai tashi ya ce na kore ka kuma ya koru, ni nan ba mai korana. Tsarin mulkin Najeriya ta bani yanci in yi dalilin da shugaban kasa ya zo majalisa dole ko kuma mu tsige shi.
A majalisar Ghana ma an gangara gangarar gadagada da gargadar gamsar juna ne a lokacin da zaman majalisar ya dauki zafi.
Mutum guda bai fada da kanshi, shi sakashin gaskiya abinda ya auku daga parliament tsakanin minority da majority dukkan mu ba mu yi daidai ba.
Abu ne fi sabilillahi, ba dadin ji ba dadin gani, to amma wannan haka demokradiyya ta gada.
Sai dai kuma duk da darin dirawa junan da ake gani a majalisa, wasu masu fashin baki sun ce rashin adawa a Nigeria ne yasa demokradiyya a kasar samba ta da wani karfi.
To in ba adawa mene amfani demokradiyya? Ai abu biyu ne suka bambanta demokradiyya da mulkin soja. Idan ko ba wa'annan abubuwan gara ma ai mulkin soja.
Waɗannan fa so mun ta muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro, assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shirin manuniyan da kan bada dama ga duk wani mai korifi. Shiri na 207 cikin jerin shirin manuniyan da kan zo muku da salon kafiya a kowanne wakafi. Mai yuwa kuma kokarin saka wakafin akan jigilar man gas daga kudancin Nigeria zuwa arewacin Nigeria ce ta sa aka kaddamar da aikin wasu tashoshin man gas a jihar Kogin arewacin Nigeria danganin an buɗo sabbin kofofi. Wakilin kamfanin buwa da kuma shugaban kamfanin kamfato mai a tarayyar Nigeria na NNPCL Malam Mele Kyaru ne suka yi bayanin yadda arewacin Nigeria za ta gane yadda ake kamo kifi.
Sunana Ali Edihong ne, director ne a Buwa Group, ina wakilin kuma chairman din wanda dama shi kamata ya zo na Alhaji Abdulsamad Rabiu. Wannan yana da muhimmanci kwarai ga saboda kamfanonin mu, muna da kamfani da suke amfani da gas kullun dama saya muke, amma yanzu in aka yi wannan zai ishe mu na samu makamashi a kamfanonin mu har ma
mu saida ma waɗansu. So a yanzu haka wahalan da muke sha na daukan gas ne daga Port Harcourt mu kai shi zuwa Sokoto, kai muka gina shi a nan zai rage mana wahala. Haka kuma sauran wa'in ba su da karfi za mu iya saida musu gas da ya rage a bukatun mu. Sauran kamfanonin karewa za su samu su tashi sosai kware da gaske. Mu alƙawarin da muka ce shine annan da wata 12 insha Allah za a dauki gas anan za a samu aiki.
Abin da ya faru shine dama ana ta maganan gas a kasa a samu yayi amfani a sa gidajen wuta a sa motoci da sauransu. Duk wannan bai yi idan ba tattara gas na wuri ɗaya aka dauke su aka shi inda ake bukata ba. Abin da aka yi shine za a gina injina ne wanda za su ba da daman a hada gas na wuri ɗaya a sa su cikin motoci a kai su da nesa Maiduguri, Port Harcourt da sauransu duk wuraren da ke tunanin suna nesan nan. Za a kai musu kuma sai a juya shi zuwa yadda zai amfani ga motoci da gidajen mai. Kuma shi shugaban kasa ina ba da tabbaci ba zama da muke da shi da bai tambayar mu ya a za a yi a kwashi gas na kai wurare nisa musamman a arewacin kan. Saboda haka muna farin ciki ya ba mu wannan dama kuma insha Allah cikin wannan lokacin za a kammala
shi. Shi kuwa kwararren dan jarida kuma mai sharhi a kafafen yaɗa labaru dan malikin rigacikun Malam Suleiman Abdullahi rigacikun cewa yake yan adawa a Nigeria sun gaza sun gajiya ta yadda ba sa iya wani bin kokkofi.
Adawa a Nigeria yanzu kusan za a ce babu. Kusan zama a ce ne su yan jam'iyyar da ke mulki su ne suke adawa a Nigeria. Ba yan adawan ba. Sai dai kila daga waɗanda suka taɓa yin takara ba su samu sun ci ba ko kuma daga waɗanda suke jin an musu wani abu da ba daidai ba shi ne suke adawa.
Kana ganin babu abin adawan ne?
Akwai abin adawa da yawa. Yanzu kaman dokokin nan da ake na haraji karewan darajar naira da ƙarin kuɗin man fetur ɗin nan. Ai duk abubuwa ne da yan adawa ya kamata a ce sun fito suna yin adawa da su. Amma kaga ba su yi.
Wasu na ganin abin da yasa ko kai adawa wahala zaka sha. Kwanan gashi an kama tsohon shugaban hukumar inshorar lafiya an kama Omoshore wanda ya takar shugaban ƙasa. Ba ka ganin kila akwai fargaba ma na yan adawa?
Ai shi adawa in zaka yi shi ka tabbatar cewa irin wannan abin zai faru dama. Zargi ne kawai. To aje kotu. In aka ba da bailinka sai ka fito ka ci gaba da yin adawa. Ai ba kai ka kotu dan adawan da kai ba sai dai in ka ci mutuncin wani ko ka kira sunan wani. A ci gaba da shari'a shi alkali zai kalli hujjoji ne. Idan ba hujjoji zai kori shari'a.
Wani alfanu ne wai da wannan adawar da dole sai an yi?
Ah alfanu sosai ah. To in ba adawa mene amfani demokradiya? Ai abu biyu ne suka bambance demokradiya da mulkin soja. Adawa shine yancin fadin albarkacin baki sai kuma majalisa. Idan ko ba wa'annan abubuwan gara ma ai mulkin soja.
A gane kuwa gangar gangarar gadagada da gabzar juna da aka samu tsakanin ƴaƴan jam'iyyar gwamnati da masu adawa ce ta sa dole sai da jami'an tsaro suka yi dafifi. Alhaji Aminu Abu na jam'iyyar adawa ta NPP ya ce ci gaban gane kawai ya kamata majalisar kasar ta maida hankali idan dai har akwai kyakkyawan nufi.
Gaskiya ne abu ne fi sabilillahi ba dadin ji ba dadin gani to amma wannan haka demokradiya ta gada mususan ba haka kawai manzon Allah ya ce wai a kula da maraya ba domin maraya ba shi da uwa ba shi da uba saboda haka idan yau an je zabi majalisar dokoki da aka zaba jami'an NDC sun samu ainihin kujeru sama da 190 ma sai mu kuma jam'iyyar mu ta samu ainihin shi kujera 90 to ba matsala kenan kamata ayi aiki na gina kasar Ghana amma the end of date nan karshen ta ya zama rigingimu ne ke tasowa wanda ana fama da yanda za a yi adaci da shi ba samu an dace ba to Allah tabaraka wa ta'ala ya daidaita kasar mu Ghana ya zaunar da mu
shi kuwa Alhaji Nuruddin Hamidan na NDC mai mulkin Ghana cewa yake ai dukkanin ƴan majalisar jam'iyyun sun riga sun tafka laifi
baccin rikicin da ya zo daga parliament aka shin gaskiya muna siyasa amma ya kamata in magana ya zo mu fadi gaskiya bazan tsaya anan in ce maka mu NDC muna da gaskiya NPP ne ba ta da gaskiya ko NPP na da gaskiya mu ne ba mu da gaskiya mutum guda bai fada da kanshi idan ka ji an yi fada to mutane biyun nan suna cikin waɗanda suka assasa fadan abinda yasa na fada haka nan yau ina mare ka sai kai shin ka kyale ni ai ba za mu yi fada ba kai hankuri an tuce ka kai hankuri sai azam na lafiya amma ina mare ka kace kana da haki kai kuma ka mare ni lokacin nan da ni da kai duka ba mu gyara ba shi yasa ka shin gaskiya abinda ya auku daga parliament tsakanin minority da majority bai dace ba dukkan mu ba mu yi daidai ba
game da kungiyan kunshe jikin da wasu hukumomi da ma'aikatan tarayyar Najeriya suke yi wajen amsa gayyatar kwamitocin majalisar Najeriya kuwa shugaban kwamitin bin kokkofi na masarjan tarayyar Najeriya Sanata Ahmad Wadada Aliyu ne yake cewa babu yadda za a yi naji yana gani wasu hukumomin gwamnatin tarayyar Najeriya su ciwa kwamitin shi zarafi.
Waɗannan shugabanni na ma'aikatu da hukumomin gwamnati ko suna da wata wahayi ne da aka yi musu na su rena committees in majalisa ko kudin al'umma suka kwashe musu yawa da suke ganin kowa ma bai san me yake yi ba ko menene ba mu sani ba ba su son zuwa wasika ma aka musu sai sun ga dama su bada ansa idan ko shi shugaban kasar Najeriya bai fi karfin zuwa majalisa ba ba zuwa kade ba ya dauki lokaci yayi wa majalisa bayani akan kasafin kudi dan sai wani kawai wanda appointee za a yi kiransa ba zai zo ba za a yi wasika ba zai bada ansa ba akan shi ne wa mu nan da muke nan majalisa gado ko gada ko mashin ko keken da shugaban kasa ya hawo ya kai inda yake shine ma mu muka bi muke inda muke zaben sa akai zaben mu akai to don me wani bloody appointee wanda gobe shugaban kasa zai tashi ya ce na kore ka kuma ya koru ni nan ba mai korana tsarin mulkin Najeriya ta bani yanci in yi dalilin da shugaban kasa ya zo majalisa dole ko kuma mu tsige shi ni ko ba mai tsige ni sai dai wanda suka zabe ni to don me zamu zauna ana kallon kasa na tabarbarewa yan kasa na cikin wahala ku zo mu duba menene kamar Federal Inland Revenue Service gashi nan kun je kun shirye takardu akan yanda za a kara haraji ba za ka zo wurin committee ba na public accounts kai mana bayani
batutuwan da zamu yi bajjan muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da manyan madafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara karewa suke kullun kwanan duniya kamar dai kayan tasarrufi domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 840 ne su yi sallamar sakin kujerin da daga nan ne kuma sai dai a bude wani sabon shafi kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai Idris Abdullah Bakwa Gana da Halima Abdurraub a babban birnin tarayya Abuja sai kuma maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da babu na haufi ni Isa Lawan na garin Ikara da kan shirin gabatar nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
an gaida Isa Lawan Ikara sai a biyo mu mako mai zuwa idan Allah ya kai mu domin jin wani sabon shirin yanzu kuma lokaci ne na nasihar Juma'a
Allahu 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 Musa Ishaqa naibin limamin izalar da gidawa kamar ta sunna da ke masallacin Juma'an Jami'ar Kanan Plateau ina nasiha ga al'umma musulmi na duniya gaba daya mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu kyautata wa ƴan uwa musulmi da waɗanda ma ba musulmai ba mu zaman lafiya kuma zaman lafiya na da muhimmanci a cikin addinin musulunci Allah ya mana umarni mu zauna lafiya ko an gaya musu maganar da ba daɗi su kanje a ba musu rikici sai zaman lafiya haka kuma na biyu mu kula da addu'a annabi ce ni'mat silahu silahul mu'min as-sabr wa ad-du'a ma dalla da makamun mu'mini hakuri da yin addu'a saboda kamar addu'a Najeriya Allah ya hada kanmu Allah ya samu zauna lafiya halin da ake ciki na tsadan ababuwa Allah ya kawo mana sauki mu ji tsoron Allah mu gyara tsakanin mu mu da makwatan mu zauna lafiya kada a rika yawan samun damuwa da fitintunu tsakanin mu shi addinin musulunci bai umarni da rikici ba kullum musulunci na kira da zaman lafiya da haɗin kai wannan shine ya kamata mu kira ga al'umma gaba ɗaya mu kyautata a taimaka mu waɗanda ba su da shi a ji tausayin al'umma so kuma shugabanni su yi adalci dan duk in an shugaba yana adalci to zai samu rahama a lahira in ya koma wajen Allah amma matakala ba mutum shugabanci ba ya adalci to akwai matsala a lahira haka nake kira shugabanni su ba zamanto adalai zamanto suna adalci wa al'umma suna kyautata musu suna taimaka musu suna samun wasu hanyoyin sauki da samu al'amari ta gudu daidai ina fatan Allah ta'ala ya biya mana bukata Allah ya ba mu gamawa lafiya Allah ya taimaki gidan rediyon America Allah ya sa mana albarka Allah ya ba mu gamawa lafiya assalamu alaikum wa rahmatullah
Malam Allah ya ba da lada da haka kuma muka zo ga gaba ta karshe labarai a takaice.
To Hawwa, hukumomin baitul malin Amurka sun sanar da wasu sabbin takunkuman da suka kakabawa masana'antar man Iran jiya Alhamis. Kasar China ta shigar da korafi kungiyar kasuwanci ta duniya inda take zargin Amurka da yin wasu zarge-zarge marasa tushe a game da rawar da China take takawa akan cinikin kwayar fentanyl. Amurka tana da alhakin kare tsibirin Panama har idan aka kai mata hari, inji sakataren harkokin wajen Amurka Marco Rubio.
Masu aro da haka za mu nade tabarmar shirin namu na wannan lokaci a madadin Aisha Ma'azu da ta tayar da gabatar da shirin. Da Dadi Belawi da ya bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu. Hawa Sharif ke muku fatan alheri daga nan birnin Washington DC. Sai an jima da hantsi idan Allah ya kai mu karfe 8 agogon Najeriya ne jikin kamar da Chadi, wato karfe 7 kenan agogon GMT da Ghana za a ji mu dauki da maimaitin shirin.